Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, Ubangiji ya sake sada mu domin mu ci gaba da wannan hidima. Don haka ka matso kusa da akwatin rediyo domin mu yi tarayya tare. A shiri na yau, Pastor Ibrahim Mai Gadi yana shirye domin ka. Muna kuma tare da Pastor Yohana Simon da Pastor Audu, zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga Kides a Jingrijiyar Plateau su ne za su mana waka a shirin na yau. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakaria. A matso kusa mu yi hidima tare.
Sauraro, barkamu da wannan lokaci na tunani na tambari, Kristi a cikin tashi. Ka auna kanka da nufin gyara ƙauna. Ka auna kanka da nufin gyaran ƙauna. Za mu yi karatu a cikin littafin Luka sura 14 aya 28. Luka sura 14 aya 28. Kafin mu yi karatun, bari mu yi addu’a. Mun bidi nufin kaya Ubangiji, a gyara tunaninmu, mu kaunaci kanmu, mu kuma kaunace ka, mu kuma kaunaci mutane. Awon kanmu wanda ba za mu iya mu ƙara gishiri ko kuma mu rage, amma ka ba mu zuciya na bimbini a kan kalmarka, domin kai ne za ka bayana mana darajan kowanne yara taya ga ganewa ne. Ka ba mu gane wannan taurin Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. Karatun da muka ce za mu yi cikin littafin Luka sura 14 aya 28 na cewa, gama wane ne a cikinku kaɗan yana so ya gina soro, ba shi kan fara zamnawa tukuna ya yi lissafi tamanin gini, ko yana da abinda za ya gama shi? Gini a nan gina kanmu ne, ƙaruwan kanmu, cingaba na rayuwa. Za mu yi tunani a wannan nasi ta wannan ɓangare. Mutum ya auna kansa mataki na fari ne yayin da muke tashi na aure. Ka auna kanka, kada ka ƙara gishiri ko kuma ka zuga kanka ko kuma ka kasa gane ma wane ne kai, domin wannan zai kai ga ƙauna na dangantaka na gaskiya wanda zai nuna hotonka, wanda ta yi mana yawancin kashedi a cikin ababen da za mu yi tunani. Wata mace ne wanda ake kira Nancy Van Pelt, tana cewa akwai tunani guda uku ko kuma tambayoyi uku wanda za mu so mu yi tunani a kai. Ta wani hanya ne addini ya shafi rayuwa na? Kai za ka bi addinin Allah ko addinin Shaitan? Tunanin addini shawara ne mai kyau. Wani aiki ne zan zaɓa? Wane ne zan aura daga bisani? Waɗannan tambayoyi addini, aiki, wanda za ka aura, babban tunani ne wanda matan nan ta ce a yi tunani a kai. Kada ka yi tunani a kan mafarki ko kuma waɗansu zato, domin rayuwa na nan gaba. Mafarki da zato ba shi yiwuwa, kullum ka zauna kana tunani ai da ce sai da son hawo mota, na tunani in gina bene, na tunani in zama wani babban mutum, likita, general, gwamna, tunani ne. Amma baka shiri, baka addu'a, baka ayyuka, baka kome, dogon fata kuwa ba zai sa ka zama wani abu ba. So mutum ya auna kansa, wani mutum ne in za ka yi tunani za ka zama. Tunani ba na zato, ba na yaudara, ba na waɗansu ababa, wani irin mutum ne na ganin za ka zama. Tambaya na biye, menene zai iya ya sa ka zama kamiltaccen mutum? Waɗanne buri, daraja, ababa ne da ka yarda da shi kana riƙe da shi? Ina ne za ka, ko kai kana tafiyar da rayuwanka, ko waɗansu ne ke tafiyar da kai? Anya, za ka iya ka yarda da naka ayyuka ko kuma tunani? Watan, kai za ka iya ka ce ga kuskurenka, ga gwanintanka, domin yawanci sukan yi ta faɗa ababen da su sun iya ne, ba su kan ma yarda suna da kuskure. Ko kai ka yarda da tunanin karan kanka? Abin tunani a nan, tunanin mutuntakanka ne ka yarda da shi, ko na Allah, ko shawaran mutane, ko kakan ki ɗaukan waɗansu tunani na duban kanka, na duba rayuwanka, wanda ainihin buƙatunka, wanda kana buƙatan ka yi canji, ko kakan ɗauka lokaci ka ɗauka ka yi tunanin waɗannan? Wane ne yana hana ka ɗaukan tunani wanda zai kawo maka cin gaba? Abinda kai kake, wane ne kai, yana nuna irin waɗanda ababen da muke tambayoyin nan za ya iya ya nuna. Anya, za ka iya ka ɗauki tunani mai kai, wane ne kai zai iya ya nuna ga waɗannan? Ko kai ka ki kanka, domin waɗansu ba su son kansu. Na taɓa jin labarin waɗansu na yayanka kansu, ba su son a nuna su ba su son kai. She za ka kai ka mutu, ko kuma ka kashe kanka in kana so a gan cewa kai ne mai gaskiya, ba ka son kanka. Malam, wannan ɗan bimbinin tunani na tashi yana nuna cewa mutum ya kaunaci kansa. Menene manufan wannan? Yana nuna cewa ba wai ka so kanka ba ne, ba wai kada ka yarda da sauran ba ne. Ka so kanka a nufin auna kanka, yana nuna cewa ba riya ba ne, ba girman kai, ba ɗaga kai, ba son kanka ba ne. Amma muna so ka ɗauki tunani wanda ba na ƙarya, na yaudara ba ne, ba na zugi ba ne. Yana nuna cewa ka yarda da ƙurakuranka, da kuma inda kai ka kware. In kai ka buƙaci a baka girma, kai ma zani. Ya yiwu mu yi tunani ababen da ke gina ƙarfinmu, yanda mun kasa mu gyara wuraren da sun kasa. Misali, in ba ka da ilimi, ka yi tunani yaya zan yin ƙara ilimi. Menene zai nuna in ni ban yi tunani kaunan kaina, ko kuma in auna kaina ba? Malam, mutane da yawa za su samu damuwa da kai. Ka koyi yanda za ka kaunaci kanka, yanda za ka auna kanka. In wannan ka gane ƙarfi da kasawanka, za ka gyara shi. Ya Ubangiji, ka ba mu tunani na gyara kanmu, na auna kanmu, na yarda da kurenmu, na kuma mu duba yadda za mu iya ƙara inganta rayuwa. Shi ne zai sa in mun yi auren ma za a iya a ba mu shawara. Ubangiji, ka bishe mu, ka ƙarfafa mu, domin in mun auna kanmu zai sa mu yi kauna, mu yi zama mai daidaituwa ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu. Amin.
ko ka ji labarin tashin da ke gauda duk damuwar ka Zakaji kalmomi masu karfafa ban gaskiyar ka don dawansa
Adventist World Radio Muryar Bege Don Kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Bari mu saurari wakar matan zumuntan Seventh Day Adventist Church daga Kides a Jingrijar Plateau da wakar su. Bayan nan za mu ji muryar Pastor Yohana Simon.
Duniyan na damu ke ciki wata rana za ta kare. Ubangiji ya so mai kaunan mu randa zai komo sama. Ya yi alkawali ya ce lalle ni zan sake dawowa. Ya ce ni zan je gidan ubana. Kada zuciyanku ta bace, dama ni zan je gida ubana. Zan shirya wurin dawo in karbe ku cikin sama gun ubana ku zauna. Ya Ubangijinmu ya so muna tambaya. Menene alaman zuwanka?
Yesu
ya bada amsa,
ya amsa cewa
sai mu yi koyi da icen baure. Idan bazara ta yi ta kanzu ta ganyaye sannan ta sake tuhuwa. Ya sa sake yin zance ya ce, bishara mulkin sama shi na aikin da ka bani ni na kawo cikin duniya. Ya ce ubana na ba su aikin da ka bani su kai cikin duniya. Kamira da nazo
yannuwa na aikin bishara na gabanmu.
Kun zo mu je yannuwa na, kun zo mu je cikin wannan duniya. Wal majran ta daita a cikin suna lauba da na dadaru mai sarki kamiran da yeso masu yamu zaizu
da ti bai mun kai bishara yeso
kamiran da yeso masu yamu zaizu
basta ci mun kai bishara yeso
kamiran da yeso masu yamu zaizu
aranan nan da yeso zai dawo
da karan kawo magima da walkiya da bar har yamma dan gogin duniya za su amsa haleluya Allahmu ne kake haleluya Allahmu ne kake
dan gogin da ke gabar
su ma su amsa haleluya Allahmu ne kake
dan gogin da ke kudu
su ma su amsa haleluya Allahmu ne kake
dan gogin da ke arewa
za su amsa haleluya Allahmu ne su ma su amsa haleluya Allahmu ne kake
dan gogin da ke yamma
su ma su amsa haleluya Allahmu ne kake.
Yau mai sauraro, za mu yi magana akan Kristi mahalicin. Kristi mahalicin, wurin karatunmu na yau shine Zabura sura 33 aya 6. Karatun kuma na cewa, da maganar Ubangiji aka yi sammai, rundunansu duka kuma da numfashin bakinsa. Sunana Yohana Simon, bari mu yi addu'a. Allah mai girma, ka bude zukatanmu domin mu gane nufinka cikin bincikenmu na yau, albarkacin sunan Yesu mai cetonmu, amin. saboda yawaitar ilimi, kere-kere sun tashi daga kera jirage, motoci, yanzu haka akwai macen roba da masu batsa suka kirkiro, wanda wannan macen roban tana magana har ma ana tadi da ita. Macin wannan roba an sa mata suna wai Samantha. Sannan wanda ya kirkiri wannan mace na roba din mai magana sunan shi shine Sagi Santos. Ita wannan macin roban da aka kirkire ta tana magana, ana tadi da ita, ana jima'i da ita kamar mace wanda Allah ya halitta. Mutum a yau yana kokarin ya zama Allah na dole, amma fa kama da wani ba wani bane, kama da mutum kuma ba mutum bane, kama da Allah ba Allah bane. Kristi shine wanda ya shimfida sammai, ya kuma kafa tubali na duniya. Hannunsa ne ya rataye sarari, ya kuma suturci furanni na saura. Dalili kenan Zabura sura 33 aya 6 ya ce, da maganar Ubangiji aka yi sammai rundunansu da numfashin bakinsa. Maganar Ubangiji Yesu shine wannan maganar, inji Yohana bishara sura 1 aya 1. A cikin farko akwai kalma, kalmar kuwa Allah ce, kalmar kuwa tare da Allah yake. Shine ya halici abu duka, wato shi wannan kalma, wato maganar Allah, wato numfashin Allah, inji Yohana bishara sura 1 aya 3. Tun daga farko shine mahalici, shine kuma tushen halittan dan Adam, shine kuma wanda ba shi da karshe, inji Ibraniyawa sura 1 aya 10 zuwa 12. Allah shine farko, shine tushe na asali, shine komai, babu wani a gabansa, babu wani a bayansa. Dalili kenan a bisa kowanne abu cikin duniya, da iska da sararin sama, Kristi ya rubuta sakon kauna na ubansa. Allah shine komai, Kristi shine abu duka. Tabbas halittan duniya da mutum zahiri ne, Kristi ne shi yayi wannan halitta. Dalili kenan Zabura sura 33 aya 8 ya ce, bari dukkan duniya ta ji tsoron Ubangiji, bari dukkan mazaunan duniya su ga kwarjininsa. Don me? Domin yana tattara ruwayen teku ya tula su, yana ajiye zurfafa cikin taskoki. Idan mun duba Zabura sura 33 aya 7 za mu ga hakan nan. Kimayya bata isa ta ƙaryata maganar Allah ba, kimayya bata isa ta ƙaryata maganar halitta na Kristi ba, masana ma a duniya ba za su iya ba. Domin cikin kwana 6 Allah ya yi dukkan halittarsa, wanda ya furta da kuma wanda ya aika. Shine kuma wanda ya halici kansa, sannan ya halici mala'iku, ya kuma halici mutane, domin da mu da mala'iku duka mu dandana daga cikin ikon allantakarsa. Allah bai halici mutum ba sai da ya shirya masa abin da ya san mutum yana bukata. Ya halici abinci, ya halici kasan da mutum zai yi aiki, ya shirya masa ruwan da zai sha, ya shirya masa namomin da zai yi amfani da su masu tsafta domin ci, kazamtattu ba domin ci ba, ya kuma tanada masa abokiyar zama, domin mutum ba zai yi rayuwa cikin kadaici ba. Da ya lura mutum yana cikin kadaici, dalili kenan da ya ce bai yi kyau ba, sannan sai ya shirya masa mataimakiya mai dacewa, ya kuma mika masa, wato Hawwa kenan, matarsa wanda an yi wannan bukin daurin aure a cikin gonar Adenin. Duka mahalici ya yi wannan domin rayuwarmu ya zama da inganci da kuma tasiri a gare mu. Ko da shike shaydan yana son rudar da mu, shi yasa yana kawo jabun ababa don mu yi shakkar halitta na Allah. Sai dai kawai jabu fa jabu ne, abu na ainihi kuma na ainihi ne, bambancin Allah da shaydan kenan. Menene wani bambancin da za mu iya dubawa tsakanin shaydan da Allah? Na daya, Allah ya halici kansa, amma shaydan Allah ne ya halice shi. Na biyu, Allah ya ba kansa numfashi, amma shaydan Allah ne ya ara masa numfashinsa. Na uku, dukan halitta na Allah ne, shaydan shi bai iya ya halici komai ba, sai dai yayi halittar ababa jabu. Misali, akwai abin da Bature yana kira goblin. Gobelin wani dabba ne wanda zaka ganshi kamar biri amma mutum ne. Zaka ganshi dan kajere, yana da fuska irin na mutum, yana da kai irin na mutum, in na mace ne zaka ga har akwai nono, amma bisanta ba za ya wuce iya gwiwa ba. Irin wannan ba halittan Allah bane, sawun kafan ma ba irin na mutum bane, ba ma irin na dabba bane. Ire-iren waɗannan su ne ababen da shaidan yana halittan su jabu. Wani halittan jabu da shaidan yake yi shine abin da muka kira dan ruwa. Wato macin da za ta haifi da zai kai har shekara hudu, amma in ka aje shi ba zai iya zauna ba, zaka ga kanshi ba zai iya tsaya ba, ba zai iya yi komai domin kansa ba. To daga bisani yakan zo ya koma inda ya fito. Iyayenmu sukan yi wani abu a safance ko al'adance, akan zaga irin wannan halitta na jabu na shaidan da reza da tunanin idan ya sake dawowa ya shiga cikin cikin uwan an haife shi za a ga wannan yankan reza. Wato shaidan abinda ya iya yi sai dai yayi abu jabu. Original kuwa sai Allah. Allah shi ya halice mu, shi ya halice kansa, shi ya halice duniya, shi ya halice dukkan abin da ke cikin duniya. Muna da tabbacin halittan Kristi cikin furucin kalma na Ubangiji. Kalman kuwa shine Kristi, inji Yohana bisharan nan inda muka yi karatu sura 1 aya 1. A cikin kwana 6 Allah ya gama dukkan aikin halittansa. Za mu sami wannan tabbaci a cikin farawa sura 2 aya 1 zuwa 3. Sannan ya huta a cikin rana ta 7, ba domin ya gaji ba, amma domin ya kawo kadada da aikinsa, ba domin wani dalili ba, amma domin yana ba da report na abin da ya yi kenan a cikin kwanaki guda 6. Ko da kana cikin masu shakkar halittan Allah, kuma yau ka san gaskiya da cewa Allah shi ya halice ka, ya halice ni, ya halice duniya, ya halice kowa da komai, ko kana so ka dawo daga rakiya na irin yaudaran nan da ilimin kimiyya ke cewa duniya kawai daga kara ne ta soma. Littafi mai tsarki ta nuna mana cewa mu halittan Allah ne, duniya halittan Allah ne, an yi wannan halitta tare da Kristi. Kristi shine kalmar Allah da mai zabura ya ce da maganar Ubangiji aka yi halitta. Ka mike tsaye mu yi addu'a. Allahmu wanda ke cikin sama, ka albarkaci mai sauraro, ka kuma ba mu da ni da shi iko da za mu ba da gaskiya ga halittar Allah domin samun ceto na sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Mai haƙuri an ce yakan dafa dutse har ya sha romansa. Rayuwa a yau ba ga mai sauri ba ce. Ya kamata mutum ya maida hankali a duk abin da yake yi a rayuwarsa, domin an ce sannu baya hana zuwa sai dai a dade ba a ji ba. Akwai mutane da yawa, akwai abin da suka sa a gaba, sai su yi kokari kici-kici, jina-jina, su yi ruwa, su yi tsaki, su tabbatar cewa sun samu wannan abun, ba tare da la'akarin cewa duk abu da yake zuwa a lokacin da Allah ya tsara ne ya kayyade shi ba. Saboda haka idan kana da kuduri a rayuwarka, dogaro ya kamata ka yi ga Allah domin cimma wannan buri naka. Bai kamata ka cuci wasu a hanya ba, bai kamata ka muzanta wa wasu a hanya ba, domin wannan rayuwa a hankali ake binta. Idan ka yi dogaro ka kuma yi hatara ga Ubangiji Allah, shi zai baka nasara, ya baka hanya da zaka samu domin ci gaban ka a rayuwarka, domin kuma cimma burinka na rayuwa. Rayuwa ba da sauki take ba, amma mai haƙuri yakan daure har ya samu muriyarsa. Idan ko kai haƙuri, abinda ya kamata ka yi, ba kai abinda Turawa suke cewa shortcut ba, ba ka cuci mutane ba, ba kai coge ba, to lokacin da ka kai inda Allah yake so ya kai ka, za ka kasance babu fargaba a rayuwarka. Za ka kasance daga bagadi. Mutane a yau suna so a sha yanzu-yanzu, a yi magani yanzu-yanzu. Shi yasa za ka gani ana cuta, ‘yan kasuwa suna sai da abin da bai kamata ba a kan kuɗi mai yawa domin wai su samu kuɗi yau-yau. Wasu ma har sun je suna fashi domin su samu kuɗi yau-yau. Amma kai mai sauraro, idan ka mai da hankali, Allah zai kai ka inda zai kai ka. Wannan ba yana cewa ka zama rago ba ne, ka zama mai zaman kashe wando ba, a'a, amma yana cewa duk abin da za ka yi ya kamata ka yi shi a cikin natsuwa, domin samun nasara ma yana zuwa da tunani ne mai kyau. Ka kasance mai haƙuri da za ka dafa dutse har ka sha romansa.
A gurguje ina idar da sakon gaisuwa zuwa ga dan uwa Enoch Joshua Uchara daga Maraban Lazuru a Saminaka jihar Kaduna. Muna ba da gaskiya dan uwa Enoch Joshua Uchara, kana tare da mu a shiri na yau. A idar da kaunar mu zuwa ga iyali da abokan arziki. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, mun gode maka da kasancewa tare da mu. Mun gode maka da samun lokaci ana tura mana da sakonni. Ubangiji ya saka da alheri. Ina godiya kuma zuwa ga abokan aiki na anan, kamar shi Pastor Ibrahim Mai Gadi, Pastor Audu, Pastor Yohana Simon da suka tallafa, da kuma Omolaye Olushola Jageda da Ezin Ilewemci. Ni ne Ishaya Zakaria na shirya, na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna da muhimmancin addu’a da iyali da wayewar gari, da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.